نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدن قيا وانا يمتشي من البركة نجوماء يومنا 30 ga watan Zulhijja hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda wannan ita ce rana yini na ƙarshe na wannan shekara ta 1443 gobe zai kama 1 ga watan Muharram shekara ta 1444 wannan ita ce Juma'a ta ƙarshe a cikin wannan shekara. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka yi kyawawa Allah ya karba mana. Amin. Subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kurakuran mu. Amin. Abinda muka yi na gazawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shekarar da zamu shiga ta zanto shekara ce wadda za ta zama mabudin alkhairi. Amin. Mabudin alkhairi ga al'ummar musulmi. Amin. Da kasar mu baki daya. Akwai rashe-rashe da aka yi lokacin da muka tafi, ko in ce lokacin da kuka tafi hutu. Akwai ƴan uwanmu da kuma iyaye da ƴaƴa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayukansu a cikin wannan lokaci. Muna musu addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu. Amin. Allah ya yafe musu, Allah ya sa aljanna ce makomarsu. Amin. Allah ya yafe wa ya gafarta wa dukkan wani musulmi da ya riga mu gidan gaskiya. Amin. Akwai kurkusa-kurkusan nan, akwai dan uwa Bashir Aminu, ranar talata da ta wuce, Allah subhanahu wa ta'ala ya wa mahaifiyarsa rasuwa, mahaifinsa rasuwa. Akwai kuma malam Khamis Nasiri, ɗaya daga cikin malamanmu, shi ma Allah ya wa kakarsa rasuwa a yau din nan. Muna sa su ga addu'a, Allah subhanahu wataala ya yafe musu. Amin. Allah ya ji kansu da gafara. Amin. Allah ya kyautata makwancin su. Allah ya yalwata musu kabarin su. Allah ya sa aljanna ce makomar su.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الله سبحانه وتعالى يأتي ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله وند باب أبن بوتادة بسكياسي شيء الحي رايي القيوم سيجي لذات انسى نزل عليك الكتاب بالحق يا سو كرمك دونا للتافشين القرآن دقسكيا مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان لتافي وانديكي ميقسكة أبن ديقى باتشيشي الله سبحانه وتعالى يسن ياشي هدى للناس شريا غمتاني سنة أبنجي سبحانه وتعالى يسوكر دا التوراة دا الإنجيل من قبل قبانا هكا هدى للناس دو من سزم شريا غمتاني وأنزل الفرقان Allah ya saukar da mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shine alqur'ani sai Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah suna da azaba mai tsanani wallahu azizun zuntiqam Allah mabuwayi ne ma'abocin daukar fansa wannan aya waɗannan ayoyi mun fara tafsirin su tun gabanin mu tafi hutu sannan kuma mun tsaya daidai gabar fadar Allah subhanahu wata'ala innal ladina kafaru bi ayatillah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah anan bayan ubangiji subhanahu wata'ala a farkon surar ya tabbatar da uluhiyya wato ya tabbatar da abin da yake da alaka da sanin Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum cewa Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi الحي القيوم wanda yake rayayye sannan wanda yake tsaye da zatin sa mawadaci daga komai kuma wanda komai yake bukatuwa zuwa gare shi sannan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da annubuwa ya tabbatar da annabci ce nazzala alayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yaday ya saukar maka da wannan littafi shine alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya saukar wa da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da saukar masa da wannan alqur'ani ya tabbatar da zamantowar sa annabin Allah saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da uluhiyyarsa ya kuma tabbatar da nubuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama to bayan wannan sai ubangiji subhanahu wataala ya zo da batun narko batun azaba ga waɗanda suka bijirewa waɗannan dalilai waɗanda suke tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala kuma suke tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce innal ladina kafaru bi ayati llah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah wato suka yi musun ayoyin Allah suka yi jayayya akan su ta hanyar ƙarya ta hanyar barna Allah subhanahu wataala ce suna da azaba mai tsanani lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani ranar gobe kiyama waɗannan allazina kafaru waɗannan da suka kafirce wa ayoyin Allah sun kunshi mushrikan Makka wato mushrikan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo yayi musu gargadi hakanan Yahudawa da Nasara sun shiga cikin wannan aya domin dukkaninsu sun yi tarayya wajen kafirce wa ayoyin Allah ayoyin Allah anan ana nufin ayoyin alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya ambata anan wa anzala alfurqan ya saukar da alfurqan shine alqur'ani wanda yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya to waɗanda suka kafirce masa dinnan akwai larabawa mushrikai akwai yahudu akwai nasara dukkaninsu sun yi tarayya wajen kafircewa alqur'ani da ayoyin da ya kunsa saboda haka shi alqur'ani shine littafi ɗaya tilo wanda zaka ce ayoyinsa suna nan a matsayin mu'jiza suna nan a matsayin dalilai ƙarfafa masu tabbatar da samuwar Allah da kadaitakarsa masu tabbatar da gaskiyar annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka aka ce waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah kaga ana nufin waɗanda suka kafircewa alqur'ani mai girma wanda wannan ya kunshi mushrikai ya kunshi yahudu da nasara sannan Allah ya ce wallahu azizun zuntiqam lalle Allah mabuwayi ne ma'abocin daukan fansa wato ma'abocin ukuba ta daukar fansa ubangiji yana da izza yana da buwaya a cikin ikonsa a cikin mulkinsa babu wani wanda zai iya hana shi azabtar da wanda ya ga dama ya azabtar da shi babu wani wanda yake sai ya shiga tsakanin Allah subhanahu wataala da bawan sai yayin da yayi niyyar yi masa ukuba babu wanda ya isa yayi wa Allah subhanahu wataala taurin kai babu wanda ya isa yayi wannan saboda ka azizun ne mabuwayi sannan zuntiqamin ma'abucin daukar fansa ga dukkan wani wanda zai yi jayayya da hujjojin Allah subhanahu wataala da dalilansa sannan ya saba wa manzannin Allah Allah subhanahu wataala mai kama shi ne da wannan laifi ya masa hukuba anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ce zuntiqam wato yayi idafar zu zuwa ga nakira bai ce zulintiqam ba ba kawo alif da lam ba dan a nuna maka cewa wannan sifa ce ta Allah subhanahu wataala amma mai da baibayi ba sifa ce wacce take sakakkiya ba ba kamar ar-rahman ar-rahim ba shi yasa ba a cewa Allah subhanahu wataala al-muntaqimu baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala al-muntaqimu domin babu wannan suna wanda zai zo saki a cikin littafin Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin sunan Allah subhanahu wataala kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda yake cikin Majmu'ul Fatawa yayi magana akan wannan cewa litta'a sunan al-muntaqimu laysa min asma'illahi al-husna as-sabitati 'ani an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sunan al-muntaqimu wato mai yin ukubar daukan fansa ce wannan baya daga cikin sunayen Allah da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa inna ma jaa fil qur'ani muqayyadan yazo da kaidi da dabaibayi a cikin alqur'ani inna minal mujrimina muntaqimun Allah ce inna minal mujrimina muntaqimun mu masu daukan fansa ne ko masu hukuba ne ga waɗanda suke masu laifi kaga an sifan Allah ya sifanta kanshi da al-muntaqim amma yasa amma da kaidi minal mujrimina haka nan anan ba sai yazo da nakira bai zo da ma'arifa ba domin ma'arifa ita ce take nuna cewa suna ne sakakke wato ga Allah subhanahu wataala amma idan yazo a nakira yana nuna akasin haka shi yasa sai yazo zuntiqam bai zo zulintiqam ba Ibn Taymiyyah yake cewa hadisin da aka ruwaito na adadin sunayen Allah subhanahu wataala shine hadisin da Tirmidhi ya ruwaito wanda a cikin sa aka ambaci sunan al-muntaqim sunaye guda 99 wanda mutane suke haddace shi a matsayin sunayen Allah subhanahu wataala a ciki an ambaci al-muntaqim a zaman sa sunan Allah subhanahu wataala kuma an danganta wannan zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai kamar yadda Sheikhul Islam yake cewa laysa huwa inda ahli al-ma'rifati bil hadithi min kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi a gurin masana ilimin hadisi baya daga cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne mai rauni Imam Tirmidhi ya ruwaito shi daga Abu Huraira رضي الله تعالى عنه ما سندنسا اكوي واتو الوليد بن المسلم كسان روايه سكدي aka samu wannan karin adadin wannan sunaye ko ambaton wadannan sunaye a rattaba a jere kamar yanda suke 99 amma sauran wadanda suka ruwaito hadisin duka daga Abu Huraira zaka samu babu wadannan ambaton sunayen daya bayan daya har 99 kawai dai abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce inna lillahi 99 asman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wannan shine gundarin abin da ya tabbata amma kidan ya su daya bayan daya wannan ya zo a cikin riwayar al-Walid ibn Muslim wanda shi kansa imam al-Tirmidhi bayan ya fitar da riwayar sai da yayi magana akan cewa tana da illa sanna Allah subhanahu wataala ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu wani abin da yake buya gare shi fil ardi a kasa wala fis sama'i ko a sama huwa alladhi yusawwirukum fil arham shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifu kayfa yasha'u yadda ya ga dama la ilaha illa huwa al azizul hakim babu abun bauta da gaskiya sai shi al azizu mabwayi al hakimu mai hikima Allah ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala a kasa ko a sama wannan karin bayani ne dangane da sunan sa da ya ambata a farkon sura al-hayy Allahu la ilaha illa huwa al-hayy rayayye domin gamamman ilimi, sifantuwa da gamewar ilimi, ya san komai da yake sama da ƙasa, wanda yana daga cikin kamalar rayuwa, yana daga cikin cikar rayuwarsa. Rayayye ne wanda yake da cikakken ilimi, samuwarsa da cikakken ilimi shi yake nuna cikakkiyar rayuwarsa. Saboda haka wannan kamar bayani ne, kamar ƙarin bayani ne na wannan suna Al-Hayyu. Al-Hayyu mai cikakkiyar rayuwa, abin da yake nuna cikakkiyar rayuwarsa, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, babu wani abin da yake kuya gare shi a ƙasa ko a sama. Wato Allah subhanahu wata'ala ya san hakikanin al'amarin mutane duka, ya san sirrin su, ya san boyen su, ya san abin da suke sirrantawa, ya san abin da suke kohewa. Kamar yanda ya zo a cikin addu'o'in Annabi Ibrahim, rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama. Ya Ubangijinmu, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, lalle kai kana sane da abinda muke boyewa da kuma abinda muke bayyanawa. Wama yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wama fis sama, yakhfa 'ala Allahi shay'un fil ardi wala fis sama, babu wani abinda yake buya ga Allah subhanahu wata'ala a ƙasa ko a sama. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima, kace anzalahu, wanda ya saukar da alqur'ani shine wanda yake sane da sirrin da ke sammai da ƙasa, lalle shi ya tabbata mai gafara ne mai jinkai. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala babu wani abu da yake buya gare shi daga cikin al'amarin mumini, muminin da yake mai gaskiya a imaninsa, babu wani abu da yake buya ga Allah subhanahu wata'ala dangane da al'amarin kafiri ko munafiki. Allah subhanahu wata'ala ya san wanda ya boye kafirci ko ya boye munafici a cikin zuciyarsa, ya san kuma wanda yake mai gaskiya a cikin imaninsa, ya san wanda yake tilasta shi aka yi ya faɗi kalmar kafirci amma zuciyarsa tana nutsa da imani. Allah subhanahu wata'ala ya san komai ala tafsili, ya san komai daki-daki. Ubangiji subhanahu wata'ala a nan ya keɓanci ambaton sama a ƙasa da sama. Allah subhanahu wata'ala ce la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, babu wani abin da yake boyuwa ga Allah, fil ardi, a ƙasa ko a sama. An ambaci ƙasa da sama domin su ne abubuwan da muke gani ƙarara, muna ganin ƙasan da muke takawa, muke tafiya a kai, muke yin harkokinmu a kai, muna ɗaga kai kuma mu hango sama, don haka aka ambace su. Sauran abubuwan da ba ambace su ba, ko da mun san da su, mun san da su ne ta hanyar wahayi, ta hanyar gaibi, amma waɗannan su muke gani, shi yasa sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace su. Amma a nan Ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin umumul amkina, amkinatul ashiya, yana nufin guraren da komai yake. Don haka da yace fil ardi yana nufin a doran ƙasa, yana nufin a duniya duka, yana nufin abin da ya shafi dan adam ne ko dabbobi ne ko tsuntsaye ne ko mutum ne ko aljanni ko ainihin duwar watsu ko ƙoramu ko tekuna, dukkan wani abin da ka sani da yake bayan ƙasa ya shiga cikin kalmar fil ardi. To Ubangiji subhanahu wata'ala ya san komai da ya danganci wannan. Sannan fis sama, ya san dukkan wani abin da ya danganci sama, jinsin sammai gaba daya. Saboda haka dukkan wata duniya da ake cewa bayan wannan duniyar da muke rayuwa a ciki akwai wasu duniyoyi, to Allah subhanahu wata'ala duk ya san abin da yake cikin su, ya san abin da suka kunsa. Anan an ambaci, an fara da sunan abin, an fara da al-ard domin ita fi kusa da mu. Saboda haka mun fi kusa da abubuwan da suke cikin, wato suke a saman ƙasa, sama da abubuwan da suke a sama da mu. Saboda haka aka fara ta abin da yake kusa da kai zuwa ga abin da yake nesa da kai. Aka fara cewa fil ardi, sannan kuma aka ce wala fis sama. An fara faɗal al-ard saboda abubuwan da kake ka sani a bayan ƙasa sun fi yawa akan wanda ka sani a cikin sararin samaniya. Na cikin sararin samaniya da daman abubuwa ba sanin su kai ba, wanda ka sani a ƙasa sun fi yawa. Sannan waɗanda suke cikin sararin samaniya ɗin, waɗanda suka san su kuma a cikin waɗanda ma suka san su ɗin kaɗan ne. A cikin jinsin ɗan adam, waɗanda suka san abin da yake cikin sararin samaniya su ne ‘yan kaɗan. Don haka sai aka fara da abin da ya fi kusa da mu, sannan kuma abin da muka fi tarayya wajen sanin abubuwan da ya ƙunsa ita ce ƙasa. sannan aka faɗi abin nan, sannan aka faɗi as-sama, wato ita ce sama. Sama anan ana nufin as-samawat din, ana nufin jinsin samai duka. Anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati, saboda haka ana nufin duka samai gaba daya. Anan da Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, kaga sifa ce ta Ubangiji amma da tazo da sigar kurewa, wato babu wani abin da ya boye ga Allah subhanahu wataala a sama ko a ƙasa. Anan abin da ake nufi shine tabbatar masa da kamalar ilimi, kamar yadda aka sani dukkan wata sifa da take kurewa ce ga Allah subhanahu wataala ana nufin tabbatar da kamalar kishiyarta ne. Kama a ce Allah ba azzalimi bane, wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, ko inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an. Anan ana nufin tabbatar masa da adalci ne, kamalar adalci. Saboda haka ba wai ana nufin tsantsar korewar bane kadai a ce baya zalunci, dan a ce baya zalunci ba shi yake nuna yana da kamalar adalci ba. Amma ga Allah subhanahu wataala idan aka kore masa zalunci, to ana nufin tabbatar masa da adalci. Hakanan idan aka kore masa boyuwar wani abu a sama ko a ƙasa, abinda ake nufi shine tabbatar masa da cikar ilimi, cewa Allah subhanahu wataala yana da cikar ilimi. To haka dukka sifofin da suke zuwa da sigar nafi da sigar korewa a Alkur'ani ko a Sunna, abinda ake nufi shine ithbatu kamali diddiha, ana nufin a tabbatar da kamalar kishiyar wannan sifa. Anan da Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, babu wani abu da yake boyuwa ga Allah a sama ko a ƙasa. Akwai raddi ga gulatul qadariyya, waɗanda suka yi zurfafa kwarai wajen kore kaddara, wajen kore kaddara, korewa Allah subhanahu wataala kaddara, har ta kai su ga cewa Ubangiji subhanahu wataala bai san da aikin bawa ba sai ya aikata, cewa ban san abin da za ka aikata ba sai bayan ka aikata ya sani. Wannan ayar tana nuna ba haka bane, domin in ya zanto sai ka yi abu ya san shi, to kaga kenan akwai wani abu da yake boyuwa gare shi. Shi kuma ya ce la yakfa alayhi shay'un, babu wani abu. Shay'un nan na kira ce fi siyaqin nafi, wanda tana nufin kowane irin abu ne, sawa'un wanda ya wakana ko wanda zai wakana ko wanda bai wakana ba. In ya wakana ya zai wakana, wanda duk Allah subhanahu wataala ya san shi. Saboda haka shay'un anan ya kunshi dukkan komai. To haka in ka ce Ubangiji subhanahu wataala bai san abin da bawansa zai yi ba sai bayan ya aikata sannan yake sani, to akwai dangantawa Allah wannan nau'i na jahilci, wanda kuma wannan ya ci karo da fadar Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Wannan kuma yana har ila yau tabbatar da Allah subhanahu wataala al-ihatatu bil kulliyati wal juz'iyati, cewa abubuwa Allah yana sane da su a dunkule, yana sane da su filla-filla, wato daki-dakinsu, ba kamar wasu waɗanda suke dangantawa Ubangiji subhanahu wataala al-ilmu bil kulliyati wal jahlu bil juz'iyati, cewa Allah ya san abubuwa a dunkule amma bai san su filla-filla ba. Wannan shi ma kafirci ne, domin jinginawa Allah subhanahu wataala wani nau'i ne na jahilci. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله جوا باب وغني ده زي فاد كان بشيا فاتي الله يسن دشي كاي كو دان كو قايا قايار غيرو كو تا مسرا كو تا ميچيچي ده زاتا فادي Ubangiji subhanahu wataala ya san da ita. Saboda kaga a ce Ubangiji subhanahu wataala ya san abubuwa ne a donkule ba a fillafillan su ba, kaga wannan shi ma ya ci karo da abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi na cikakken ilimi. Ya ci karo da abinda Allah subhanahu wataala ya kore wa kansa da ya kore wa kansa na cewa babu wani abin da yake boyuwa gare shi a sama ko a ƙasa. Sannan yayin da Allah subhanahu wataala zai faɗa mana wannan inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, anan akwai kwadaitarwa bisa dan adam ya tarbiyanci kansa da kansa, yayi wa kansa da kansa tarbiya wajen ya ga ya kwatanta aikata umarnin Allah subhanahu wataala, ya kuma gujewa abinda Allah subhanahu wataala ya hana shi, domin yana da tabbacin cewa dukkan ayyukansa da wanda yayi a boye da wanda yayi a sarari da na badininsa da na zahirinsa duka Allah subhanahu wataala ya san da su. tunda har Allah ya san da su ya kamata ya ji tsoron ayyukansa marasa kyau, kada ya ga cewa ko yana yin su a boye ba a san yana yi ba, ba wani wanda ya san yana yi, ko kuma abubuwa ne da suka shafi zuciyarsa kadai bai bayyana su daga gabobinsa ba, yanzu ci cewa waɗannan ba za su shiga cikin kundin lissafin ayyukansa ba, a'a babu za su koyi ga Allah ba subhanahu wata'ala. Sawa'u minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar, duk ɗaya ne inji Allah, sawa'u duk ɗaya ne daga cikin ku wanda zai man asarra alqawla, wanda zai boye maganarsa, da wanda zai bayyana ta, da wanda zai boye cikin duhun dare, da wanda zai fito karara a cikin hasken yini, wannan babu bambanci a gurin Allah, sawa'un duk ɗaya ne a wajensa. Saboda haka babu bambanci a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala da maganar da zaka faɗe ta a fili, da wacce zaka faɗe ta a boye, da wanda zaka yi ta cikin jama'a, da wacce zaka yi ta kai kadai daga kai sai kanka, duk wannan ɗaya ne a gurin Allah subhanahu wata'ala. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, wato ko da ka bayyana magana ko ka boye, Allah subhanahu wata'ala ya'lamu sirra, ya san sirri, ya san abin da yafi sirri boyuwa, cewa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur, ku boye maganar ku ko ku bayyana ta, duk ɗaya ne a gurin Allah. Saboda me? Innahu alimun bi dhati sudur, yana shi masanin abin da yake cikin kiraza ne, ya san abin da yake cikin zukata. Saboda haka yayin da bawa ya san cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, babu abin da yake boyuwa ga Allah a sama ko a ƙasa, wannan zai sa masa tsoron Allah a cikin zuciya, da zai rika tuno da wannan sifa ta Ubangiji. Saboda haka duk inda ya shiga ana ganin shi ba a ganin shi, ya zai ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, domin shi ya san dukkan abin da yake ciki. To wannan duka bayani ne, ƙarin bayani ne na sunansa Al-Hayyu, da ya bude surar da su Al-Hayyu, domin yana daga cikin abin da sunan yake lazumtawa shine kamalul ilmi, yana cikakken ilimi. Sannan Ubangiji ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami, shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifu, kaifa yasha'u, yadda ya ga dama. Anan kuma bayani ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake yi na kamalar kudrarsa, bayan yayi bayanin kamalar iliminsa, ya nuna cewa iliminsa ya kewaye komai da komai, babba da karami, na zahiri da na batini. To kuma sai Ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana cewa shine yusawwirukum fil arhami, yake suranta ku a cikin mahaifu, wato na iyayenku. Abin da yake cikin mahaifa babu wanda yake riskarsa a bisa hakikaninsa sai Allah subhanahu wata'ala. Ilimin abin da yake cikin mahaifa da kewayewa ga hakikanin wannan abu, wannan sifa ce ta Ubangiji shi kadai. Wa ya'lamu ma fil arham, yana da shi mafatihul ghaib al-khams, ko mafatihul ghaib al-khamsa, mabudan gaibi din nan guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wata'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, to yana daga cikin su. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah shi ya san abin da yake cikin mahaifa, shi ya san abin da yake cikin mahaifa. Wannan sani ne na idraki, wato na ihata. Ubangiji ya kewaye sanin sa da dukkan abin da ya danganci abin da yake cikin mahaifa, kuma sannan wannan abin da yake cikin mahaifa yana karkashin ikon sa ne, shi yake tsara shi, shi yake gudanar da shi yake kaddara shi gurgurdan yadda yake so. Shi yasa yace yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, wato yana sanya ku fil arhami suwaran, wato ya sanya ku sura daban-daban a cikin abin da iyayenku mata a bisa kaifiyar da ya ga dama. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, wanda ya halicce ka sannan ya daidaita ka sannan kuma ya miƙar da kai, fi ayi suratin ma sha'a, cikin kowace irin sura ya ga dama, rakkabak ya harhaɗa ka. Saboda haka shi yake haɗa ka a yadda ya ga dama. Saboda haka yayi wani namiji, yayi wani mace, yayi wani baki, yayi wani fari, yayi wani kyakkyawa, yayi wani mummuna, yayi wani dogo, yayi wani gajere, yayi wani mai sanyin hali, yayi wani mai dacin rai, mai fada, mai zuciya, duk da shi yake yi. Duk wanda yana daga cikin taswirin da Allah subhanahu wataala yake wa jariri sanda yake cikin mahaifarsa. Saboda haka idan an je asibiti ma an haska an ce ana tsammanin namiji ne ko ana tsammanin mace ne, shikenan iya abin da za a ce an tsammana, iyakar nan shikenan. Amma a fahimci duka kaifiyar halittarsa, yaya zai kasance, zai zo ne dogo ko gajere, ba za a iya gaya maka ba. Zai zo ne mutumin kirki ko na banza, zai zo ne mumini mai tsoron Allah ko kafiri ko kuma marajin magana, duk wannan ba za ka sani ba. Mai arziki ne ko ku'a wanda zai rayu da matsakaicin hali ko ku wanda zai rayu cikin wahala da talauci, duk ba za ka sani ba. Saboda haka kai dai an gaya maka kawai namiji ne ko mace, amma sauran tafasiri da suka shafi wannan abin da yake cikin mahaifa baza iya gaya maka ba. Shi yasa Allah ce wa ya'lamu ma, bai ce man ba, wa ya'lamu ma fil arham, ma dan ya kunshi komai da komai. Wata kila an ce man fil arham, wata kila ka iya cewa ya ana nufin iya jinsin sa, ana nufin namiji ko mace, a'a ma fil arham, sauraka ya kunshi komai da komai. Don haka wannan kamalar ilimin sa ne, sannan kuma kamalar kudrar sa ce wanda yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, yadda ya ga dama bisa halittar ku a mataki daban-daban na halitta. Kamar yadda ya faɗa a cikin suratul hajj, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Ubangiji subhanahu wataala ya ce idan ya ku mutane, idan har kuna kokwanton tashi bayan mutuwa, kuna kokwanton za a tashe ku bayan mutuwa, to ku tuna fa inna khalaqnakum min turabin, mu muka halicce ku daga turbaya, halittar wato asalin halittar dan adam da Allah subhanahu wataala yayi na halittar annabi adam alayhi salam. Inna mathala isa inda allahi kamathali adam khalaqahu min turabin thumma qala kun fa yakun thumma min nutfatin, sannan daga dugon jini, dugon maniyyi, sannan kuma daga dugon daga gudan jini, sannan kuma daga gudar tsoka, mukhallaqatin mai cikakkiyar halitta, wa ghairi mukhallaqa da wacce ba mai cikakkiyar halitta ba, wacce za a yi barinta kafin lokacin haihuwarta, linubayyana lakum, domin mu bayyana muku ikon mu, mu bayyana muku iya wato kudran mu, wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, muna tabbatar da abinda muka ga dama a cikin mahaifu zuwa ga ajali kayyadacce, wato wani a haife shi bakwanni, wani ya kai takwas, wani ya kai tara, gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama, wani kuma a yi maɓarinsa. Thumma nukhrijukum tifla, sannan mu fitar da ku jarirai. To duka wannan bayanin qayyumiyyarsa ne, kamar yadda muka ce inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, bayanin alhayyu ne, bayanin hayat, cikakkiyar rayuwa ta ubangiji. To wannan kuma yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, bayanin qayyumiyyarsa ne. Ba ya ce da mu alqayyum bane shi, tsayayye da kansa, wanda ba ya da wadata, wanda yake wadatacce ne da kansa, kuma komai yana da bukatuwa zuwa gare shi. To daga cikin bukatuwa da ake da ita zuwa ga Allah subhanahu wataala shine bukatar da jariri yake da ita, tun daga shigarsa mahaifar mahaifiyarsa har zuwa lokacin da halittarsa za ta cika, har zuwa lokacin da zai fito. Wannan duk yana karkashin qayyumiyya ta Ubangiji, yana karkashin tsayawar Ubangiji da bukatunsa. Saboda haka can da Allah ya ce al-qayyum, ya faɗi abin a dunkule, wannan kuma wani bangare ne daga cikin shu'unul qayyumiyya na Ubangiji, wani bangare ne na irin ayyukan Allah subhanahu wataala, wanda kuma yana daga cikin mafi girman mazahir na kudrar Ubangiji subhanahu wataala, abubuwan da suke bayyana cikar kudrar Allah subhanahu wataala. kaga anan akwai shagube da hannunka mai sanda zuwa ga nasara da yi musu raddi akan itikadin da suke da shi, kudirin da suke da shi a zuciya na cewa Isa Allah ne. Isa Allah ne, domin wannan yana nuna cewa wanda duk aka samar da shi cikin mahaifa to ba Allah bane, samamme ne. Sauraka wannan jumla huwa allazi yusawwirukum fil arham, kamar dalili ne na qayyumiyar Ubangiji. Me yasa aka ce Allah tsayayye ne? Ce menene dalilin kasancewar sa tsayayye? Sai aka ce maka ai shine yake halittar mutum tun yana dugon maniyi, tun yana tsoka dugo abin nan gudan jini, tun yana tsoka har ya zama mai cikakkiyar halitta, har ya zama jariri, har aka haife shi. Waye duk yake yin wannan? Shine Allah. Ashe kaga shine Al-Qayyum, shi yake tsaye da komai, komai yana da bukatuwa zuwa gare shi. Sannan kuma har ila yau ya kyautata halittar ta mutum, ya fito da ita cikin kyakkyawar kama, wanda ya fitar da shi fi ahsani taqwim, cikin mafi kyan halitta, mafi direwar halitta. Sannan kamar yadda muka ce wannan hannunka mai sanda ne da shagube Ubangiji subhanahu wataala yake yi ga nasara, waɗanda suke cewa Annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam cewa Allah ne. A nan ana nuna musu cewa shi ma abdun ne, makhluk, shi ma bawa ne halittarsa aka yi, kamar yadda aka halicci sauran mutane. Domin Ubangiji subhanahu wataala ya suranta halittarsa ne fir rahimi, a cikin mahaifiyar, a cikin wato mahaifar mahaifiyarsa nana Maryam alaihi salam. Sannan ya halicce shi kamar yadda ya ga dama. To wanda aka samar da shi ta cikin mahaifiya aka haife shi, ta yaya zai iya zama abin bauta? Ba zai zama abin bauta ba, kamar yadda ku nasara kuke riyawa. Ya za a yi abin bauta ya zauna a ciki, ya rika ciruwa daga yanayi zuwa wani yanayi, daga yanayi zuwa wani yanayi, nutfatin alaqatin mudghatin, kuma don yana nan abin bauta ba zai yiwu ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath zalikum Allahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yakhluqukum fi butuni ummahatikum, shi yake halittar ku a cikin cikunan iyayenku. Khalqan min ba'di khalq, matakin halitta bayan mataki, daga matakin halitta bayan mataki. Fi zulumatin salat, a cikin duffai uku, duhun ciki, duhun mahaifa da duhun mabiya. Haka ɗan adam yake a cikin waɗannan duffai guda uku. To kaga ashe shi makhluk ne, yana da mahalicci shine Allah subhanahu wataala. Shi yasa ce zalikum Allahu rabbukum, to wanda yayi wannan halittar shine Ubangijinku, shine Allah Ubangijinku. Lahul mulku, shi yake da cikakken mulki. La ilaha illa huwa, babu abun bauta da gaskiya sai shi. Fa anna tusrafun, to ina ake karkatar da ku kuma? Saboda haka wannan shine abinda Ubangiji subhanahu wataala ya ambata. Kuma wannan kamar yadda sura take ishara zuwa ga nasara kuma ta yi magana a kansu, to haka nan dukkan wata jumla za ka ga cewa akwai ishara zuwa ga martani a kan wata mummunan aƙida tasu. Shi yasa Ibn Jarir al-Tabari alaihi rahmatullah a fassarar wannan aya yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin cewa shi ne wanda ya sanya mutane ya suranta su jiki-jiki a cikin wato cikunan mahaifiyarsu ko iyayensu mata. Kaifa sha'a wa ahabba, yadda Allah ya ga dama kuma yadda ya so. Fa yaj'alu hadha zakaran wa hadha untha, ya ga dama ya yi wannan namiji ya yi wannan mace. Wa hadha aswad wa hadha ahmar, ya ga dama ya yi wannan baki ya yi wannan fari. Yu'arrifu ibadahu, dan ya nuna wa bayinsa cewa anna jami'a mashtamalat alaihi arhamun nisa, dukkan abin da yake cikin mahaifa ko mahaifu na mata mimman sawwarahu wa khalaqahu kayfa yasha. To yana daga cikin abinda Allah ya suranta ya halitta kamar yanda ya ga dama. Wa anna Isa ibn Maryam, shi kansa Isa dan Maryam, mimman sawwarahu fi rahim ummihi, yana daga cikin wanda abinda Allah subhanahu wataala ya suranta shi a cikin mahaifiyarsa. Wa khalaqahu fiha kayfa sha'a wa ahabba, ya halicce shi a cikin mahaifiyarsa kayfa sha'a wa ahabba, yadda ya so kuma yadda ya ga dama yadda ya so. Wa annahu law kana ilahan lam yakun mimma ishtamalat alayhi rahim ummihi, da a ce Allah ne shi abin bauta, to ba zai zamo ya biyo ta cikin mahaifiya ba. لأن خلاق ما في الأرحام لا تكون الأرحام عليه مستملة. دومين وندي كي هنتر أبين دي كي تكيم ما هي فاكو مثل أن تو ما هي فرتاكو شي شبا. وإنما تشتمل على المخلوقين. ما هي فاتنا قنسر أبا بنها للتاني. با ما هي للتشيبا. سنة التي لا إله إلا هو باب أبن بوتادة قسكيا سيشي. العزيز shine wanda yake mabuwayi alhakimu mai hikima, wato shine wanda ya cancanci a bauta masa shi kadai, kada a hada komai da shi wajen bauta, shine yake da izza a cikin mulkin sa, shi yake da buwaya, babu wani wanda yake iya rinjayar sa, kuma babu wanda yake iya gagarar sa. Duk abinda Allah subhanahu wataala ya ga damar faruwar sa, babu wanda zai iya hana faruwar sa. Sannan kuma alhakimu ne, mai hikima ne cikin halittarsa, cikin ayyukansa, cikin tsarinsa. Duka abinda Allah subhanahu wataala ya akwai hikima a ciki. Bayan Ubangiji subhanahu wataala ya yi ishara zuwa ga sifofinsa guda biyu, ɗaya sifar ta kunshi ilimi, ɗaya sifar kuma ta kunshi kudura. Sifar da ta kunshi ilimi, inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, wannan sifa ce ta cikakken ilimi. Sannan sifa ta cikakkiyar kudura, yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, to kaga akwai munasaba, akwai dacewa kuma a ambaci sunayen nan nasa guda biyu, al-azizul hakim, cewa ga garaba daune, domin wanda ya sifanta da waɗannan sifofi shine wanda yake ya cancanci a bauta masa shi kadai. Aka zo da sifa wacce take abina sifatul izza al-aziz, dan a nuna cewa mabuwayi ne, sannan kuma ba shi da kini, ba shi da wani kamarsa, babu wani wanda yake tamka ta sa. Sannan kuma aka sifanta shi da alhakim, saboda wancan aiki nashi, yusawwirukum fil arham kayfa yasha, wannan suran taku da yake cikin mahaifiyarku yadda ya ga dama, wannan aiki ne na wanda yake mai cikakkiyar hikima. Wanda ba shi da hikima, ba shi da kwarewa da gwaninta, ba zai iya wannan aiki ba. Saboda haka wannan sifofi guda biyu sun dace da waɗancan sifofi da suka gabata na ilimin Allah da ƙudurarsa. Domin da ilimi da ƙudura da hikima su suke sa a samu itiƙani, wato a yi abu ya zanto mai inganci. To babu wanda yake yin abu ya zama mai inganci kamar aikin Allah. Suna Allahi alladhi atqana kulla shay, innahu khabirun bima taf'alun. Aikin Allah ne wanda yake ya kware wajen yin dukkan komai, domin shi mai cikakken sanin abin da kuke aikatawa ne. Sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa, وما يذكر إلا Allah madaukakin sarki yace huwal ladzi anzala alaykal kitaba shine wanda ya saukar maka da littafi minhu ayatun muhkamatun daga cikin sa akwai ayoyi waɗanda suke mabayyana hunna ummul kitabi sune asalin littafin wa ukharu mutashabihat daga cikin sa kuma akwai ayoyi masu rikirkitarwa فأما الذين في قلوبهم زيغ أما وأن سكي ركركتا أتك زكا تنسو فيتبعون ما تشابه منه سيسلك بيبير ما سلك الكتر وادك تكنسو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله دومن نيمن فتنة دكما نيمن تفسير سا وما يعلم تأويله إلا الله باب وأن يسن تفسير سا سي الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به tabbatattu kafaffu ko masu zurfin ilimi suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi kullum min indi rabbina dukkan su daga ubangijin mu suke wama yadhakkaru illa ulul albab babu wanda yake wa'azantuwa sai ma abota hankula adunkuli abubuwa guda biyu ne suka tabbata ko kuma suka zo dangane da sababin saukar wannan ayar an ambaci riwaya guda biyu waɗanda suka zo akan sababin saukar wannan ayar riwaya ta farko tana cewa wasu gungun Yahudawa ne suka zo suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da haruffan da Allah subhanahu wataala yake buɗe wasu surori da su irin su alif lam mim ko alif lam mim ra ko alif lam mim sad da sauransu wanda aka sani Allah ya bude wasu surori a cikin Al-Qur'ani da su wanda ake ce musu al-huruful muqatta'a suka tambaye shi game da wannan abinda suke nufi shine su san waɗannan adadin haruffa da aka bude surori da su sai su dawo su lissafa su da lissafin da ake kira hisabul jummal shine lissafi na haruffa kowane harafi a bashi adadin da za a bashi na lissafi in suka tara alƙalumman waɗannan haruffa duka da aka bude surori da su sai su fitar da sakamakon da za suke cewa wannan shine adadin shekarun da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi a bayan ƙasa saboda haka suka ce za su yi amfani da wannan haruffa da aka bude alƙur'ani da su da aka bude surori da su domin a fitar da iya adadin wato shekarun da wannan al'umma za ta yi to wannan ruwaya ita ce ruwayar da Imam At-Tabari Ibn Jarir At-Tabari ya dogara akan ta wajen batun wato dalilin saukar wannan ayar cewa akwai waɗanda suke barin ayoyin da suke bayyanannu su bi wasu ayoyi masu rikitarwa a Al-Qur'ani ba don komai ba don neman fitina da kuma neman sai sun gano fassarar su ya jingina wannan sababin nuzulil aya wannan sababin saukar wannan ayar ya jingina shi zuwa ga wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab ba Jabir ibn Abdullah ibn Haram ba wani sahabi ne daban ya jingina masa cewa daga wajensa aka samu wannan ga abinda Tabari yake faɗa a cikin tafsirin sa yake cewa wasu mutane wasu gungun mutane na Yahudawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun buƙaci su san adadin kwanakin wannan al'umma adadin shekarun da wannan al'umma za ta yi da shekarun da musulunci zai yi su san cewa yaushe ne ƙarshen cin abincin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa a bayan ƙasa to shine Allah subhanahu wataala ya ƙaryata wannan labari nasu da irin abin da suka kai ga cin masa na cewa ga iya adadin da muke ganin al'ummar musulunci zai a bayan ƙasa shekara 700 da wani abu saboda haka sai Allah ya ƙaryata su ya nuna musu cewa wannan abin da suke kokarin su cimma ta hanyar waɗannan haruffa waɗannan kuraman haruffa ba za su iya cin masa ba ta wannan ba za su iya cin masa ba ta su waɗannan haruffa ko kuma ta wata hanyar daban wannan wani abu ne da babu wanda ya san shi sai Allah Ibn Jarir At-Tabari yace wannan shine kaulin da aka ambata daga Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab anna hadhihi al-aya nazalat fihi wannan aya ta sauka domin tattauna wannan magana da ƙaryata Yahudawa cewa ba su isa su yi amfani da waɗannan haruffa ba domin gano adadin shekarun musulunci ko al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan Ibn Jarir al-Tabari ya ci gaba da nuna cewa wannan kuma shine zabin sa wajen tafsirin wannan aya ko sababin saukar wannan aya, yace wannan shi yafi dacewa ya zama shine fassarar ayar. Yake cewa saboda dukkan wani abin da Allah ya saukar a cikin Al-Qur'ani na ayoyinsa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah yana saukar da shi dan ya zama bayani ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya zama bayani ga al'ummarsa, ya kuma zama shiriya ga duniya gaba daya. Yace to ba zai yiwu ba ace a cikin Al-Qur'ani an samu wani abin da al'umma wato ba ta da buƙatuwa zuwa gare shi, ko kuma ya zanto akwai abin da al'umma take da buƙatar sanin sa a cikin Al-Qur'ani kuma ba su da hanyar gano fassarar sa ko gano ilimin sa. Yace duk wannan babu shi a Al-Qur'ani, duk abin da yake cikin Al-Qur'ani al'umma tana da buƙatar sa, sannan dukkan wani abin da yake cikin Al-Qur'ani da al'umma take da buƙatar sa to bai yiwa a ce kuma ta kasa gane fassarar wannan abin da take da buƙatar sa. Yake cewa fa kullu ma fihi li khalqihi ilayhi al-hajatu, ce dukkan abin da yake cikin Al-Qur'ani al'umma tana da buƙatar wannan abin. Wa in kana fi ba'dihi ma bihim an ba'd ma'anihi al-ghina, koda kuwa a cikin Al-Qur'anin akwai abin da take buƙata amma wani bangare na ma'anonin abin ba ta da buƙatar sa, akwai abin da al'umma take da buƙatar sa a cikin Al-Qur'ani yana tattare da ma'anoni daban-daban amma cikin ma'anonin sa kuma akwai abin da al'umma ba ta da buƙatar sanin wannan ma'anar. Yace to akwai wannan, ya kawo shi yace daga ciki kamar fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, ce yawma yati ba'du ayati rabbika, ranar da sashin ayar ubangijinka za ta zo, la yanfa'u nafsan imanuha, babu wani rai da imaninsa zai amfane shi, matukar dai bai yi imani gabanin haka ba, aw kasabat fi imaniha khaira, ko ya aikata alkhairi cikin imaninsa, wato lokacin da rana za ta fudo daga mafadarta, a wannan lokaci babu wani wanda kuma zai yi imani a daidai wannan lokacin imanin sai amfane shi, ko bai yi aikin alkhairi ba sai bayan hudowar rana daga mafadarta, sannan ce zai yi kuma ya yi aikin ya amfane shi, ce wannan ba zai yi ba. To anan yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da al'ummarsa mecece wannan ayar da Allah yake nufi, yawma yati ba'du ayati rabbika, wace ce aya ce ake nufi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta da cewa shine tulu'u shamsi min maghribiha, rana ta sake fitowa daga inda ta fadi, ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu cewa wannan kuma lokacin idan ya zo to dukkan wani wanda bai yi imani ba sai a lokacin zai yi, to ba zai amfane shi ba. يتي فالذي كانت بالعباد إليه حاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة, أبند الأمة تكي بقاتا تسني دا قوانا بيانا دا آية تزول شي دا بيانا دا النبي صلى الله عليه وسلم يهي, أبند الأمة تكي دا بقاتا تسني شيني تسنشي واو نلوك تشيني متنزي توبة توبا سيمس أمفاني wannan shine abin da al'umma take buƙatar ta sani, wani lokaci ne kuma idan ya tuba ba zai masa amfani ba, amma ba buƙata baya daga cikin buƙatar ta san cewa a wace shekara ne ko a wani wata ne ko wace rana ce, wannan baya daga cikin buƙatar al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma su sani cewa akwai wata rana tana nan tafe a wata shekara a wani wata da rana za ta hudo daga inda ta fadi, idan aka samu wannan to ko mutum ya tuba ba tubansa ba zai yi amfani ba. Wannan shine abinda ayat take faɗa, kuma shine abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani ya fassara ayar. Saboda haka Ibn Jarir al-Tabari yace wallazi la hajata lahum ila ilmihi minhu huwa al-ilmu bi miqdari al-mudda, abinda mutane ba su da buƙatar sai sun sani shine su san gwargwadon lokaci daga sanda ayar nan ta sauka ta cikin suratul ma'ida yawma yati ba'du ayati rabbika daga lokacin saukarta kwanaki ko shekaru nawa za a samu kafin hudowar ranar wannan al'umma ba ta bukatar sanin wannan saboda ba sa bukatar sanin wannan a addinin su ko a duniyar su domin wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya takaita da sanin sa saboda idan har akwai bukatar wani abu da yake cikin alqur'ani to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam baya koye shi yana bayyanawa abinda kuma ba shi da ba a da bukatar sa to wannan kuma ba a da bukatar abinci ko tawilin sa a ce ina yake ko ya yake wannan ita ce riwayar farko da aka samu wadda take bayyana ne yasa aka saukar da wannan aya wadda take maganar cewa a cikin alqur'ani akwai ayoyi wadanda suke bayyanannu muhkamat akwai wadanda suke masu rikitarwa amma wadanda suke masu karkata a cikin zukatansu kullun suna bibiyar masu rikitarwan ne domin su kawo fitina kuma su nemi sai sun san tawilin su fassara su yace to wannan shine abin da ya fahimta daga aya akwai riwaya ta biyu wadda ita kuma take fadar wani abu daban dangane da dalilin saukar wannan ayar wanda ita kuma wannan riwaya ta biyu ita ce zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah wanda insha Allah za mu yi bayanin ta da kuma bayanin wacce riwaya a karatunmu na gaba bi iznillah abinda muka fada na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah subhanahu wataala ya ga ya gane mana